يا الله يا الله نرقى الله نكين نرقى بروكك تهت هويبا كودا مها تنبيا نكيدا كودا مها تنبيا نكيدا.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin matakan inganta zamantakewa al'umma da koyon darasi daga rayuwar matashi da aka yi wa auren dole da ya zama ajalin mijinta. Yau shirin domin iyali zai nazarci yadda doka za ta iya yin aiki ba tare da keta hakkin wani ba. Ga jagoran tattaunawar Mahmud Ibrahim Kori.
Barsa, akwai abin da ake cewa impunity, wato ai ta rayuwa ba hukunci. Idan ba hukunci, kinga ba mai daukar darasi kenan. Wasu suna fassara wannan yanayi na rahama kamar abu ne wanda zai bunkasa yanayi na impunity a tsakanin al'umma. Can kuma ga batun tsangwama din nan, me zaki ce?
To, kafin dai in tsallako nan, zan yi dan ta'aliki akan abin da malam yake faɗa. Kafin fa ya afu wannan committee ne mai zaman kansa wanda sai an bi matakai hawa har kafin ma a zo ai filterin a tace a cikin waɗanda aka yi listin su, to sai an sake tankade da rairaya an tace an kai wani gaci, sannan kuma sai an fa zauna din nan a committee level din nan da wannan relative an daidaita maganganu an yi yadda za a yi afuwar, amma dai wannan matakin ana bin sa a daidaita da su. To maganar babu hukunci, ni dai anan ba zan iya cewa babu hukunci ba, domin ko rahama ta bar gidan tsawon shekara 7 ba tare da kowa nata, kuma ta zauna a prison an mata shari'a full trial akai, kuma har ta sami hukunci ya haukanta. To an yi hukunci, babu zancen babu hukunci.
Muna magana barista akan maganar makomata da kuma yadda za ta yi cuɗanya ko mu'amala da mutane tunda ta fito.
To gaskiya maganan nan da malam ya faɗa ta ƙarfin zuciya, ya kamata a ƙarfafa mata gwiwa. Kuma shi laifi a ƙa'ida ta criminal case an fi so a samu deterrence, a hana faruwar abin. Ita yanzu ta zama izina ga sauran mutane, za ta iya musu nasiha da wa'azi da nuni da illar aikata abu irin wannan da kuma abin da zai biyo baya, domin babu shakka akwai cinkoso, kuma illar cinkoson nan tana fadawa babba da yaro. Prison ya zama recruitment center. Yanzu nan zaka ga wanda ya fi kalefi a ce maka kai karamin kwaro ne ma, in te wata wutar ma a rufe ka da duka saboda kai baka iya shege ba. Saboda haka za raba ta da wannan irin environment din, yafi zama alfanu, yafi fa'ida, yafi alheri. Kuma ita yanzu ta je ta tabbatar ta ga yadda akai dariya ta gagarkare, to dolanta za ta zama sample ga wasu, kuma za ta yi wasu kamar yadda akai magana koda ba da foundation ba, yanda matasa rayuwarsu ta tabarbare motsi kadan an kama su an kai su sel daga nan sun tafi prison, za ta iya zama izina da nuni gare su. Kuma zancen stigma fa ya riga ya kare, watan kwaram ɗaya ne in an yi shi ya wuce shikenan, ta riga ta kare tunda ita dai hukuma ta wanke ta, yanzu ba wanda ya isa ya ce mata mai kisan kai. Tana da damar da za ta tafi ta nemi wani damages a gaban alkali, ba wanda ya isa ya tsangwame ta saboda abin da ta yi hukuma ta yafe mata. Kuma ba haka kawai aka yafe mata ba, sai da aka bi matakan an tabbatar akwai remorse, akwai dana saninta ta fito ta bayyana, to kaga akwai wannan maganganun.
Wasu suna ganin wannan lokaci barsa ne yake faruwa ne ake ƙara samun yawaitar irin waɗannan hari ko faramaki da mata suke kai wa maza, je misali a gidajen aure.
Tura ce ta kai bango. Ka san ku duk abin da ka tura bango aka ce in aka yi waiwayan biri ba shi da fa'ida ba za a ga daidai ba. An bar su da halin su, an bar su da ƴaƴan su, bayan wannan din an bar su a cin zarafi. Kwanan nan a cikin satin nan da ya gabata ake magana uban da ake zargin ya bata ƴaƴansa, kuma a ciki har da ya shekara 5 ba ta iya rike fitsari, ba ta iya kashi. Wani irin hari ne ba za ka kai wannan mijin ba idan ka hau dokin zuciya. An baka da wahalar yara, an ki zama da kai lafiya, kuma an ki rabuwa da kai. Zaka ga mata suna gidajen iyayensu, su ba a aure su ba, su ba a sallame su ba, kuma sannan a ce ba a sake su ba. Shi sakin ma a wannan zamanin alfarma ce, saboda in an ce tafi kya gani ai wani ya gani din ya dau ya ce na ji na gani amma sai a rataye mutum shi ba aure shi ba shi ba bazawara ba shi ba a zauna da shi lafiya ba a jeje ka da halinki din ma ki ci gaba da zama dan iyalinki na yi duk abin da zan yi a zamanin nan to shi kuma ba zaman lafiya saboda haka mata ne suka tsinci kansu a wani yanayi da kange ka zo gida kai magana a ce kai hakuri ba za a bi diddigin matsalan nan a zo gabar da za a yi maganin ta ba maganan nan ta hakuri ba solution to shi yasa suka shiga daukar wa kansu solution matakin daukar hukunci a hannun su suke ganin shine abin da zai fi zama maslaha to kuma sai muka tsinci kan ma inda muke kullum muna rigima da ƴaƴan mu tarbiyyar su ta lalace ta fandare mana ba a matan ba ba a mazan ba mu matan kuma kullum mu ne a the recipient end saboda duk sanda yaran mu suka shiga matsala mu ne a cikin rigimar tashin hankali mu ne kuma a kokawar ya za a yi mu ga mun dawo mun saita tunanin su san dawo irin mu
agar mukan lawo barista ta ce to abin da yasa ake samun yawaitar wannan farmaki da suke kaiwa maza ɗaya daga ciki shine ana an kore musu malaji irin wannan yanayi su mata me kamata su yi
to kafin kai ga wancan kamar yadda barista take faɗa cewa akwai wato kamar wakilai na gwamnatin tarayya da suka zo suka haɗu da gwamna aka tattauna dai kafin a kai ga mata yafiya ita wannan mata ko kuma ita wannan yarinya alal haƙiƙa hakan yayi daidai kuma zuwan da aka yi gwamnatin tarayya ta naɗo wakilai har aka zo aka yi abin da aka yi abu ne mai kyau shari'a ta yarda da shi sai dai kawai abin da nake kallo ko nake hangewa mutane ko gwamnati ita kanta matsalar da kila su waɗanda suke bin jini abin da ka iya zuwa na cewa su kuma suna ganin an danne masa haƙi shi yasa shari'a ta ce kowaye yayi to ba wanda zai yafi sai asibi wannan shine nake so a fahimta akan wannan bangaren
da haka dai watakila ya kamata yi gwamnati watakila wanda ta tsara wannan abu kuma a yi la'akari da wannan
ya kamata yi a tattaro kuma danginsa sai a zauna da su da gwamnan da danginsa dangin shi wanda aka yi wakisa wanda aka kashe
an samu kammalar
masu zuwa da wannan kenan
wannan shine abin duba to malam laifukan nan da barista ta zayyano ake yi wa maza wai duk da ita mata ce dokin zuciya suke hawa
haka
mai maganin wannan yana
to yana ɗaya daga cikin magani kasu waccan matsalar da muka ambata ta farko matan mafi yawanci su yanzu misali bibisa ukun barnar da ake yi na irin wannan duka auren soyayya da ake ambata ne a ba ka gane manufata barnar da take faruwa a yanzu ba a barin iyaye su zaɓi mazajen yaran su suke da zaɓin kansu an ba su dama saboda ana tunanin kamar yanci aka ba su kamar yadda na faɗa halal ne mace ta zaɓi mijin da yake so take so to amma fa kaifan uba da asibai na shi ko kuma na ita wannan mata akwai buƙatar su duba su ga shin wannan mijin ya dace da ita kar a ɗauka wai dama ce da yanci aka bata ta yi gaban kanta a ce a ita take so ba kula da a'a dole ku tsaya kai da fata shin wa za ta aura sannan kuma wannan damar da aka ce shi uba ya je ya nema wa yarsa ko yana da damar da zai nema wa yarsa da na gari miji na gari ko kuma mijin da ya dace da ita in ka kula da ai can ana yin auren amma ba irin wannan kisa-kisa na kisa akwai batawa akwai rashin jituwa amma mace dai ta dauki wuka ta daba wa mijinta ko ta kashe mijinta wannan al'amari a wancan lokacin yakan dade zai faru ba
yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka za mu jabirki nan sai mako mai zuwa mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakin namu barista Badiha Abdullahi Mu'az da Dr. Musa Abdullahi Sufi da kuma Malam Mustafa Muhammad Dandume sai kuma wakilin namu Mahmud Ibrahim Kuri da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe